sai su kuma makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suke gani na a matsayin kalubalen kasuwancin su na tallan yahudanci da kuma cin zarafin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
To ana kuma sanar da jama'a cewar Zakir MS Ali wato Young Sheikh Zaria zai rufe tafsirin Al-Qur'ani mai girma na wannan shekara a ranar Laraba 28 ga watan Ramadan daidai da 19 ga watan Afrilun shekarar 2023. Za a rufe tafsirin ne a haraban da Shehin yake gabatarwa a kowace rana wato a majalisin shi dake Sayar Road Sabon Laye Tudun Wada Zaria, kuma ana gayyatar kowa da kowa domin halartar rufe wannan tafsiri.
Sune fa kuma inda suka fara tallata karatuttuka na shekara uku da ta wuce lokacin ina da shekara bakwai lokacin musaltewa ba daga cikin su nake ba, amma tunda suka gane cewa ina karanta salatul fatihi sai suka fara jin haushi suna bakin ciki akan cewa ba daga cikin su na fito ba, sai sa suke fadan cewa ai nayi karami da fara tafsirin alqur'ani mai girma saboda haka sai zan suke cewa haka, amma da sun san cewa da cikin su nake aiya za su ce haka ba. To ni kuma kawo ba zan san ina cewa wai wannan dinga karanta wannan salatul fatihin ba saboda su dena tallata karatu suka na ba, in dai ga gaskiyan abu ka santa sai ka tsaya kana boyewa har bai kamata ba. Ni ya bincike na naga cewa salatul fatihi salatul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su kaɗai ba za su sa in daina karantawa ba, ko in ce in na karanta ba za su dinga tallata karatuttuka na ba, to ku kan wannan tsoron su ba akan wannan shi sa nake karantawa ba don kowa ba kawai don Allah subhanahu wataala, saboda na gane abin da na gane a kanta. In ka san gaskiya kuma Allah ya ce ka fito ne ka bayyana ta koda akan kanka ne. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada illa walau ala anfusikum aw lil walidayn allati ya ayyuhalladhina amanu ya kuwa kuka imani kunu qawwamina bil qist shuhada lillah wa zakaru wasu shida koda akan kanku ne, to saboda ka ko ka san kaya gashi ka san in ka fada hukuncin ka na azaban ka fada in dai gaskiya ce, saboda ka tunda na gane gaskiyan abin to bayan tsaya ina koyowa ba saboda wai in ne haka za su daina tallata karatuttuka na to bayan taɓa yin haka ba sai da in kuma su mutu, amma da ina na akan abin da nake kai ko za su ce ba isa ba ne sai dai su ta faɗa ma nan ba abin da zai tasiri a tattagarin.
Wani a watan watan na Ramadana mutane na ta cece ku ce a kan fasahohin da take bayarwa masu tsauri sosai.
To, yanzu dai wanda yake da ma wannan tambaya da wanda zai zo da wanda zai faɗa da wanda ma za ya faɗa ya san da cewa duk wata fatawa da na bada na samo shi ne daga cikin musadarar tashri'i, mutum mai galiba sai in ce mishi adillatul ahkam su kitabu wa sunna da ijma'i da kiyasi da duk wa'annan masadirar tashri'i din duk wani fatawa da na bara yana cikin su, in mutum bai gane ba sai ya shiga cikin su ya gani cewa ya ake fitar da hukuncin da fatawan, in kuma yana ganin cewa shi ba zai iya gane haka ba ya je gurin malamin sa na gaba da shi, kuma ka san kowa yana da na gaba da shi ko shi ma sai ya je na gaba da shi ya tambaya ya hakikanin abin. To ai ba wani kunya baka sani ba, eh ban sani maza an tambaye wanda ya shi ma maganar kunya a nan gurin. Allah ya ce fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun, mu tambaye ma abota sani in ku ba sani ba, to kai in baka san hukuncin ba baka tadris din shi ba in maka gane shi da kyau ba sai ka je gurin wanda ya fika ilimi ya bayyana maka, in kuma kana ganin ba za ka iya wannan ba to ka zo in ka zo sai a bayyane maka a baka hujjoji akan dalilin faɗan wannan magana, wannan shine amsa ta akan wanda yake cewa fatoyin da nake badawa masu tsoro ni ba wai koi ilimi na bane na kaina ko in ce kaza da kaza ina samu wani da cikin masadigar tashire kuma mutum kuma bai gane ba sai in ce mishi adillatul ahkam na
akwai kalla da shi na zargin tana zargin manyan malamai a cikin karatun ta
Mayan malai kuma?
Na'am.
Wannan zawiya tamu za ta ba da miliyan ɗaya ga duk wanda ya zo da wani ƙaramin ɗalibi. Muka taɓa zaginsa muka ce wani kaza ne. Suka kawo shi. Ina ga wai babban malami. Mu ce mishi kaza wa iyyazu billah. Ni ban taɓa ganin wani malami da na taɓa zagi ba. Sai dai shi malamin ya zama. Kamar an zage shi ne amma ba zagi aka mishi ba domin shi ilimi amana ne ko ba ga sanyin mutum martini in je ka ga kauce hanya me za ka yi kanka ka za ka yi shi ka ce mishi a'a kaza da kaza da kaza ne fa ko da waye shi in dai kauce hanya sai a tanka shi saboda ka shi mutum da ya kauce hanya sai ka tanka shi sai ya ji zafi idan ya ji zafi sai ji kaman ka zage sa ne sai ce ai ka zage shi ne amma kai ka kawo mishi hujja ne ko mutum yana tunanin haka ne musamman idan ka bishi kafin waje ka kawo mishi wannan ka kawo wannan ka kawo wannan zai ka bishi kafin waje sai ce a wannan zagi na yake saboda gashi ya ce da kaza har da kaza sai ji kaman sai ga kaman wani kai kana zage shi ne amma ba zagi ka mishi ba to kuma in da gaske ne yake yi ne zai ce kaga zuwa da wata hujja kuma sai ka aga zuwa da taka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku zo da hujjojin ku in dai da gaske kuke to kai ma in dai kana da gaskiya kaga an shi ka kofin hujja sai ka zo da wata hujja amma ni ban taba zagin wasu manyan malamai ba ina ga ma wasu dalibai saboda haka mutum ne shi ne zai ga kamar an zage shi saboda an fi shi kaukan hujja ko kuma yana da wata hujjan sai ya zo da ita wannan shi ne bayani akan cewa wai ina zagin manyan malamai zai ban ga wani malamin da ta zagi ba to da ni karatu kawai aka koya min ba koya min wani zagi ba kuma wanda ba koya maka ba sai ka zo kana yin shi kuma wannan abin ya bani mamaki
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wasu da cikin bangaren mutane ne suke zargin ta zo ne domin ta kare da yiku ba da ɗaukar yiku.
Ni fa ba wai ɗaliku na zo karewa ba. Addinin Musulunci na zo karewa. Da mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin duk wanda zai taɓa addinin Musulunci to ni ina ganin gaskiya ba zan iya kare shi ba wanda zai taɓa matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da martabarsa to mun kana da ikon yi da bakinka kuma sai ka tsaya kana kallon mutum ka wannan bai dace ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi fadhalika ad'afu al-iman manzo Allah ya ce duk wanda ya ga wani abin ki falyughayyirhu biyadihi manzo Allah ya ce ka gyara shi da hannunka fallan tasati ka bi lisanihi ka illam yastati fa bi lisanihi idan shi ko mutum ba zai iya ba to sai yayi da hakkin shi to ni ba zan iya da hannuna ba saboda ni ba wani nace bane amma fa'illam ya sade fa bi lisanihi nan ba zai iya bai da halcinsa to ni ina da halci sai tsako ina kallon shi yana taba addinin musulunci da maktaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah shine gatan ko ya tsaya yana taba shi a mishi shuru ni ina ganin gaskiya wannan bai kamata ba to amma da za a kalli maktaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addina ta mutuncin manzon Allah da addinin musulunci to za a ji mushuru ne mu dinga yin wa'azinmu mu shafu wasu mutane ba muna wa'azinmu muna zuwa tocin suka muna musu wa'azi su gane Allah ɗaya ne sugana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna zuwa dazujjuka mu dinga mu wa'inda musulunci bai shige su ba mu dinga musu wa'azi da koyeka amma ni in ba wannan ba a wannan fannin shi na program da za a kalma martaban manzon Allah to da shikenan ba za a ji mu ba amma tun da ana ta umartawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ku za a ji mu a wannan gurin saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum zai iya da hannu yayi in ba zai iya ba kuma to bi lisanihi saboda ka ni ba zan iya da hannu ba sai dai da halce na to sai nai da halce nai wa'azi wanda ya ji to wannan kuma ina gan shi ba zai ji ba mukansa saboda ka ni addinin musulunci na zo karewa ba ɗin kuma kuma hakan da nake yi wai ina kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin musulunci sai su kuma makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suke gani na a matsayin kalubalen kasuwancin su na kallon yahudanci da kuma cin zarafin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ni gaskiya ban taɓa ganin wai na kawo wani ɗan zuwa ni dai addinin musulunci na zo kawowa da mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na
Assalamu alaikum. Akwai wanda ya suna cewa ko annabawa ba za su annabta wato da suka kai shekaru 40. Don haka ya dace kai ma ka bari ko ka kai shekaru 40 sannan ka fara wa'azi musamman tafsiri.
To, mai cewa mutum shi ma ya dace sai ya kashe ka a wurin zai fara wa'azi. Ko sai zai fara tafsiri to duk wanda ya ce kowane annabi sai da ya kai shekara 40 Allah ya bashi annabta to ya karanta alqur'ani ne girma ne ai alqur'ani ga annabi haya sai Allah subhanahu wataala ya ce wa atainahu alhukma sabiya mun bashi hukunci hukunci tun yana yawo to yanzu duk hukuncin da ya bada shi a ce kai yawo ne wala an saba kaga gashi kuma Allah ya ce haka kana nufin kenan wannan ayan da abin da kace wanne ne gaskiya wanne ne ba gaskiya ba yanzu annabi Isa ya Allah ya ce su wa'an mutana maman sayyidina maman annabi Isa me suka ce mata qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya qala inni abdullahi atani alkitaba وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا لما يجي نونا منا يا فارو امرتن سو دي صلاه الزكاه موزو سكا بي وسو بسو با تو انن سي كاتي اي با زامو تابا بن ابن ده زي با سي يا كاي شيكا 40 هاكا بيو بكينا to amma kai da kace dole annabawa su ma din Allah ya ba su annabta ne sai da suka kai shekara 40 da shi Allah Isa ko 40 din ma bai kai ba ya koma zuwa ga ubangijinsa domin shekarun annabi Isa kwata kwata a duniya da ya koma zuwa ga Allah 33 ne yanzu duk kiran mutanen da yayi sai kace kiran nan ba ta yi ba kenan to gashi nan shi bai kai 40 din ba ya kira mutane ya maganar ka ya na Allah kagan saboda ka in ka ce aka annabawa ma ba ba su annabta ba sai da suka kai shekara 40 to wannan kana son ƙayyata alƙur'ani ne saboda ka ga sabai nan nawa ne wanda su ma din ba su kai shekara 40 ba suka jagoranci manya-manyan sabai mun sai da tana Aisha manzon Allah ya aure ta ne tana da shekara 9 kuma hadisin da take ji manzon Allah yana badawa altana karaman nan tana shekara 9 take haddace su manzon Allah ya wafaci wani hadisi ta bayarwa wayannan hadisan ne dai amma to wani sharadi sai dai wanda kika kai shekara 40 za mu ansa wanda kuma duk kina shekara 9 ba za a ansa ba duk badawa ce kuma aka ansa sai a ce sai an kai shekara 40 ba ka ba to ni yanzu shekara na 10 ita shekara 9 an ansana ta ba a ce ana ba za a yi sai an jira sai ta kai wani iyakan da za a sana ta, wace sai ta kashe kaya 40 sannan sai din ta bada dishi sai a ansa. Ba ai haka ba, yanzu ga Ibn Abbas tun yana gani sayyidina Umar sai ya dinga riko hannunsa ya dinga kashe cikin manya-manyan sahabbai, sai dinga cewa ya kai Umar wannan fa ya gana kake zuwa wanda shi manya-manya kana zuwa da wannan yaron, in don haka ne ai mu ma muna da yaron sai mu dinga kawo su ko mu dinga ɗauko yayan wasu mana muna riko musu hannu. Ai za a ci kaya gane a dogoron sai sa ka ga muke haka ba ma zuwa da su. Sai sayyidina Umar ya ce a'a, ni fa wai ba ƙarantar shi nake gani ba, kwanyansa nake gani da wai wanda Allah ya masa, ku ne dai kuke ganin shakarun yawo su dai har yanzu ba su gane ba, har sai da Allah ya saukar da wannan surar iza jaa nasrullahi wal fatah wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, har ƙarshen ta. Sayyidina Umar ya ce kai dan Allah ka gane da wannan, sai ya ce ah gashi nan an ce iza jaa nasrullahi ana cin nasara sai ga mutane a tashi wa addinin musulunci. Ya ce ah to kai me ka gane wannan? Ya ce ah ai fito makan da muka yi ne ba an tashi ga musulunci ba, ai shi ne abin da ayan nan take nufi. An gama tambayan kowa ko sai sayyidina Umar sai ce to kai ya gama ya mutu ayan nan ya dan karamunsa. Sai ya ce ni Ibn Abbas ya ce shi yanda yake ganewa yana ganin kamar cewa manzon Allah ya kusa wafati ne. Aka ce to kowa ya faɗa nashi? Aka ce sai aka je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da aka sokar da ayan nan wannan ya ce fito makka yake gani, wannan ya ce ko ina sarar Allah ne, shi kuma wannan yaron ya ce wai ya rasulullah ya kusa wafati ne. Ma'ana Ibn Abbas sai manzon Allah ya ce abinda Ibn Abbas ya ce shi ne gaskiya na kusa wafata, kuma hakan ba daɗi wa manzon Allah ya wafati. Daga nan sahabbai su gane a ashe wannan ba ƙarami ba ne yadda sayyidina Umar yake gani. Ka gani a nan za su ce ne duk abin da ya ce sai ya kashe ka 40. Daga nan ya fara waito hadisai kuma ana son hadisan shi, ya ce abu kaza yake gani a ce eh haka ne, saboda an ga abin za a ce ne duk wani kulki da zai bada sai ya kashe ka 40 ko duk tawilin da zai sai ya kashe ka 40. So da shi Ibn Abbas manzo Allah ya mishi addu'a cewa Allahumma allimhu al-hikmata wa ta'wil, Allah ka sanar da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi addu'a akan cewa Allah ya sanar da shi yanayin hikima da fassarar al-Qur'ani da kuma ta'wili. Yanzu mana in aka saura aya jiya mata ta'wili mai kyau yace ai kaza ake nufi, kuma sai ga hakan ya zo na tun da wannan lokacin ya fara wato hadisi yana bada kunce-kunce. An yanke mishi iyaka cewa su ya kai shekara 40 ba mishi wannan ba, wanda a wannan lokacin shekarar shi 10 kaga shekarunsa ɗaya da ni kenan a wannan lokacin, saboda ka shi ba a mishi wannan hukuncin ba. Amma ni gashi ana so a mun wannan dole ya kamata bai in bari sai na kai 40. Yanzu ga tambaya da sallah da tafsiri wa nefoni sallah ko wannan sallan wanda ma bai kai 40 ba ya jata ko fata ku tafsiri kawo kenan, tafsiri ne ya kamata haka. To amma sallah wanda ma bai kai 40 ba ya jata, domin amgudin salima shi da mahaifinsa suka je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya musu wa'azi, manzon Allah ya musu wa'azi ya ce to idan kun koma gurin wanda ya fi ku sanin alƙur'ani mai girma shi zai ja muku sallah. Aka ce to suka tafi gabansu mahaifi fa da kai shi to ɗan shi yafi karatu alƙur'ani. Haka nan amurbin salim ya ja sallah, ga manya-manya tsofaffi ne wanda suka fi fin shi shekaru, amma saboda ya fi su alƙur'ani shi ya ja sallan nan, kuma wanda sallah ma ta fita da shi kenan. Sai a ce wani tantaman wani abu kaga wannan ko maganganun mutane ne, shi ma Usama yana da shekara 18 na jagoranci wanda shekaransa a musan irin su sayyidina Abubakar. Usama ya jagorance su ya zama kwamandan yaƙin su, wasu kuma 40 wasu ma kai wa wake shekarun sa amma Usama dan shekara 18 ya mana komandan yakin su manzo Allah ya ce shine komanda za su ce ne ya Rasulullahi yayi karami ko shekarun sa wasu da ya ba haka ba yanzu sai a wani fito da wani hukunci a ce wai ai ka za ka daga ko dai mai ake nufi ne ga Imam Shafi'i nan shi tun yana shekara 7 ya hadasa al-Qur'ani kuma in ya karanta maka za ka ci ya yi daidai za ka ce ne kai kai yago ne ka iya amma gaskiya akwai dan matsala daidai ne abin da ya karanta kuma duk da a shekara 7 nan da ya haddace zai ka tato maka shi tun daga bako shi gashi ba a ce mishi kashi kakan abu yanzu za ka dinga karantawa a ita ba a mishi wannan ba kuma ya haddace mu wadda Malik yana da shekara 10 yanzu gurin Imam Malik ya ce zai sa littafi ne wa Malik ya ce to a zama wannan yaga ya ce ya Imam da za ka ba ni izini sai in ga ya ce to ja ya ga Imam Shafi'i littafin a kulle yana ja yana ja yana ja sai a fassara ce kai Imam Malik ya ce wannan karami ne a shekaru amma babba ne a ilimi to an mashi hukunci sai ya kai shekara 40 ko dai ya kusa kaiwa haka ba haka ba kai wai malaman Najeriya yanzu da suke karatu sai sun kai 40 suke fara karatu eh ba sai sun kai 40 ba suke farawa wasu sai sun kai wasu ba sai sun kai ba ba mu sannan hukuncin ba ni kuma ni na ga cewa ana so a samu wannan hukuncin ko dai su an mulke fuskar su da mai ne to ko dai sun fi ni kyau ne ko dai ban gane abin ba ko ta hukunci ne ake so a fito da shi ko a kai da dai ake so a canza constitution din nan constitution din Najeriya ta ba kowa daman da zai yi ko a san shi ya ba da aqidar shi ya kira abin da yake so ba tare da wani ungama ba ba tare da an takura masa ba ko kuma ta da haka ne to ni yanzu ana so a halani da constitution din Najeriya ta halarta wannan ba a ce dole sai an iyakanta mutum abin da zai ba ya zo a cikin section 38 cewa an ba kowa dama ya kira abin da ya constitution na Najeriya section 38 tawa kowa daman da zai kira addini ya kira aqidar da yake so ya kira ba ta ga don tsangoma ba ko dai kuma ta da wannan ne an iyakanta shekaru to yanzu ni ana so a iyakance mai shekarun da dole a wannan shekaru zan karatu ba haka ba saboda ka ni yanzu wanda zai ji abin da nace ya ji wanda kuma yana gani shi sai na kai 40 ta jira domin ita gaskiya ba daga mai magana ake kallanta ba magana ake kalla ba mai magana ba in maganan manya ne ba wai za a dogara wai shi yago ba ne abin da ake lura kenan ko ma ka ce faɗa maka gaskiya wala kai ne da gaskiya ne amma kai bai kamata da ka ce maguwa ba ka ake yi ba gaskiya duk inda take ita ake lura ba daga mai maganan ba kamar yadda wani mawaki yake cewa alhaqqu maqbulin walau min jahil unzir li ma'na alqawli la lil qa'il yace ita gaskiya karbanta ake ko da daga jahili ne yace ai lura za a yi da magana da ba ne maganan ba saboda ka in maganan manya ne ba za a lura da cewa shi ba babu wani maganan ake lura in ka ga ya dace da gaskiya ka ga ɗaukar shi za ka yi ba za ka ce kai gaskiya ne amma ai yawo ne bai kamata ya ce abu ba a matsayin an ɗan tsoho sai ka ce ba za ka yi ba saboda yawo ya faɗa inda gaskiyan abu ta fito za ka tsaya ne kana hasse wanda ya kai shekara 40 ya faɗa maka za ka bi saboda ka wannan shi ne jawo hankalin da zai yi a kan waɗanda suke zan cewa wai na yi ƙarami a kan fara karatuttuka
akan da kuma makarantar jami'ar Ibrahim Abubakar Ibrahim jami'ar hukumar makarantar jami'ar BBC na jami'ar Abubakar Ibrahim da shi mara'ikun duniyar da jar suna fara addu'a a wurin.
Wannan jami'a da Dr. Muhammad Ibrahim Lawli mai suna jami'ar Abubakar Ibrahim wanda take maradi a ƙarƙashin jagorancin Dr. Muhammad Ibrahim Lawli wanda wannan makaranta suna barin addu'a. Ko muna musu addu'a akan cewa Allah ka biya musu buƙatunsu, Allah ka ƙawo musu ɗalibai masu yawa masu albarka alfawan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Saƙona na ƙarshe ga al'umma shi ne akan magana da wannan malami ya yi cewa shi baya neman taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutane idan za su gane cewa shi dakta yana fa ambato manzon Allah ne yana da cikin maƙiyansa, domin abin da ya fara da shi yana nuna cewa shi baya neman taimakon Shehu Ibrahim Iyas, baya neman taimakon Shehu Ahmad Tijjani, baya neman taimakon Sheikh Abdul Qadir, yace kai hannun manzon Allah ma wai baya nema wa iyyahu billah. Kake ne duk bayanin wannan su yana lissafa su a cikin maƙiyansa sai su koda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki. Ai anan magana ba wani masoyin shi da ya faɗa, me yasa ya ce baya neman na mahaifinsa ba? Ya san mahaifin shi yana son shi, me yasa ya ce baya neman taimakon babansa ba, ko mahaifinsa ko na kakansa ko na Abdul Wahab? Me yasa bai ce bana neman taimakon Abdul Wahab ba? Me yasa bai ce baya neman taimakon Ibn Taymiyya ba? Me yasa bai ce baya neman taimakon matarsa ba? Sai ko ya haɗa manzon Allah a cikin wa'annan, kaga kenan ya maida manzon Allah ina daga cikin maƙiyansu wa'anda yake ambatowa. Da manzon Allah yana masoyansa a cikin wa'annan masoyan nasa zai haɗa shi, to kaga kinsa yake yi. Sannan ko wannan shi ne jawo hankalin da nake yi ga mutane, su gane cewa shi wannan malami ko idan nuna yake yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma manzon Allah yana da cikin maƙiyansa ne, saboda yana da cikin maƙiyansa da ya haɗa.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aka wata ma bai tambaya ne ta ce na ina al'ada sai na sai ya tsaya sai da na ɗauki azumi bayan an sha ruwa na shiga bayi sai na ga jini in mai hukuncin azumi ba.
Abinda za a fara lura shi ne tabbaci ake so mutum ya samu, inda tana da tabbas cewa bayan an sha ruwa ne bayan faɗawa rana to azumin ta yi, amma in tana da tabbas tun fada rana ne tun kafin rana ta faɗa su azumin ta ya karye. Amma in kuma akwai kokonto a ciki, in ta shiga bayi ko shi ta gan shi ta yi tunanin a yanzu ne ya zubo ko an juma ne ya zubo ko kuma in ce ko ɗazun ne ya zubo, tana kokonto a yanzu ne ko ɗazun da rana oho tana da yi kokonto akwai zato a ciki. To malamai suka ce to za ta zubar da wannan kokonton yanzu ta gan shi ba yanzu ba, to ta mai da shi a yanzu ya zubo. In ji malamai na fito suka ce to mai da shi kawai a yanzu ya zo mata azumin ta yayi. Amma in tun da rana ta gano wai za ta mashara'a wayo sai ta ki dubawa sai ta ga ana shan ruwa sai ta ce kai a sha zuwa min, to wannan azumin ta yayi ba wani wayo za ta wadi ta san ya zubo. A to wannan in ta san ya zubo mata tun kafin shan ruwa azumin ta ya karye ne, amma tana shiga bayi ana shan ruwa ya zubo ba za a ce azumin ta ya karye ba, azumin ta ta yi azumin ta kuma tana da lalan azumin ta. To wannan shine gwamnati wannan mata, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a, zaton da mutum yake yi baya wadatarwa misa gaskiya. Gaskiyan abin meye gaskiyan abin? Yanzu kika gani a wancan lokacin baki gani ba, to yanzu ga shi kin gani to Allah ya ce kawai ba wani zato da za a yi ta yi a tsarin ta nan ga gaskiyanta yanzu na gani ba zan ban gani ba yanzu na gan to gina shi a yanzu na gani azumi na yayi in ji malamin ne fiko suka ce ba magana Allah na aida shi za ku rubara Allah ce lalle zato baya walakarwa akan gaskiya gaskiya tun ganshi yanzu to gaskiya dadin muke gani ba to ya dadin din nan biki gani ba ki kale shi ki dau a yanzu kika ganshi in ji malamin suka ce haka madawa ga Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da amma yuribuka ila ma la yuribuka ka bak abin da kake kokontai shi ka je abin da baka kokontai shi ita ma yanzu kokontanta shine ba zan ne koko yanzu shi da take kokonto to kaga ni to tana ganin yanzu ya zo mata kuma tana ganin dazin ya zo mata to kame da shi a yanzu ya zo mata bayan shaguwa bayan fadawa rana kenan sai a ce to azumin ta yayi wannan mata suka ce ai za a gina hukuncin ta ne kuma hukuncin mai sallah ne yanzu kana sallah sai ka ga kawo uku sallah ce mai ga ka hudu sai ka ga kawo uku me ya kamata kai sai ka agade ko kana yin uku sai ka dakata kana tsani kai nayi sallah nan nayi na hudun ko ban yi ba kana kokonto ka nayi koko ban yi ba me suka ce kai gaje fardo wannan wanda kake kokonto kai wata sabuwa sai ka sujada ba di to ma ta je fardo nan kokonton ta bashi kai a tayi kai a ta bashi a yanzu ya zo mata shikenan azumin ta yayi daga ta ai kuncin ta ne yake da wanda mani ya zo mishi mani ne tun ji ya zo maka to kai baka san ka san akwai wanda ba sa gane ya zo to sai ya zo maka kai baka sani ba kai ta ibadinka sai da zaka kwanta kai ka gane shi kace a irin an tashe ka da safe ko mu ce da safe aka tashe ka zaka yi sallar asuba yi to tun baccin jiya ne ko baccin yau da safe ne kana kokonto kace a ai kuma ko baccin yau ne fito kana da a ai kuma kaman jiya ne ko kana da tunani malaman fito me suka ce ka bar shi a baccin yau ya zo maka ba sai ka gama duk wayannan sallolin ba an kuma kana da tabbacin a yau ya zo maka wata sallah ba shikenan amma wannan suna maganar kokonto ne a kokonton ma dai in dai da safe ka tashi ka ga shi tun baka sallah ba to je kai wanka abinka duk sallolin da kai na baya kanka ce wai bashi ba tele shi ka aga biyan su kuma ha sun yi wannan sun wuce ba wani magana a cikin dole sai ka maimaita duka kai yanzu ka gani ko kamar da shi a baccin yau ka gan shi a baccin yau ya zo shikenan in ji malamai to ko mu rike wannan ka'idan malaman usulul fiqh suka ce nun sawlu aqza bi hadith duk abin da kake kokontan yanzu ko jiya zaka dangana shi ne ga wanda ka ga yafi kusa da kai da jiya da yanzu wani ya fi kusa da mutum to ka bashi kai a yanzu ya zo maka kuma wannan mata da ke shiga bayi tana tunanin da ranar da ko bayan fadawar rana da bayan fadawar rana da lokacin da mutum za ta fada wanda ya fi kusa da ita to kaga ni sun da ta fada ko ta mai da shi kai a wannan lokacin ya zo mata azumin ta yayi in ji malaman usulul fiqh suka ce yin sabu da aqza bi hadith duk wani abu da kake kokonto yanzu ne an bayan wace lokacin ne kawai kamar da shi a yanzu ya fito wanda ka ga fi kusa da kai in ji malamai na usulul fiqh suka ce wannan wata ka'ida ce na su so da ka ita wannan mata wannan shi ne hukuncinta mana su an mai mata ɗan tabbaya
tambaya na gaba hukuncin wacce ba za ta iya azumi ba kuma ba ta da abin da za ta ciya to ya azumi ta wuce ta mai hukuncin ta
ita wannan mata da ba ta da ikon yin azumi kuma ba ta da ikon ciyarwa to abin da ake bukata gare ta shine tsoron Allah in ji akwai tsoron Allah shikenan ba ta da ikon badawa ba ikon yin azumin ta yi tsoron Allah na gaske kuma ana ba wai ko ta yi tsoron Allah a zuciyarta ba abinda ake nufi tabbatar cewa ba abinda za ta iya cewa ne ba tana da shi zo ta dan wani haka ka ai ko zaka a ta yi tsoron Allah ko ciwon da take da shi cikin ƙulcin da take da shi ba mai tsanani bane har da ji ana cikin azu ba ko a ce to ba ya kai ba to ta ji tsoron Allah yin koyi dai haka haka ne irin na da san yaji ne ko shan saga bai bai da wani girma can za ta iya azumin ta sai ta ce ai ba za ta iya ba ba ta ji tsoron Allah ba to wannan azumi nata bai ba tana da ikon wai ta ce ai tana da ciwon kaza ko wanci kike da shi in dai kana da ikon yin to yi koyi amma dan ciwon ƙwaƙwalwa nata bai da tsanani wanda duk sai an dinga kai ta asibiti a to nan kate amma in wanda koyi tana abinta ne kuma tana da shi tana iyawa ba sai an kai ta asibiti ba abin da yake faruwa da ita sai ta gama ba abin da yake faruwa za ta iya azumunta to anan sai ɗaya ne a cikin ba mu da ƙwaƙwalwa wannan ƙwaƙwalwa shi na ɗan suga ne wannan ɗan kaza amma mai sa ake azumi fara na ake kalla amma dai sai likita na ce wannan ya azumi ba kana wani koyin ka sai ai ya ce wannan iyawa saboda ina da ƙwaƙwalwa duban ƙwaƙwalwa za a yi tsananin shi za a gani wanda duk in ka kai sai an kai ka asibiti ne ka kawo jijigu kenan yana ƙara tara maka ciwo shi wannan ne a ce a ba za ka iyawa da ka kai tsoron Allah ka gwara da farko kaga ba za ka iyawa amma koi tana shiga ni ina da ciwon ƙwaƙwalwa ba zan iya ba koi ka ce ba za ka yi ba a wannan azumin ka bai ba ko ka ce ai ba za ka yi azumi ba duk ka gama ko ce wannan da kai ne Allah ya ce ba ka da ikon yin azumi ka gama cewa ko to za a gama kai azumin ka dan wannan koi da ka ce ne to kana da ikon an ce sai ba ka da ikon kai kana da ikon koi dan ciwo ka ce ba za ka yi ba wannan bai ba saboda ko wannan mata ba ta da ikon ne ko to ba za a ce dole dole sai kin mara ba a ce ba ki da ikon azumi in ta ce eh sai a ce to dole ko kina yi ko kina so dole sai kin ci ko ba ki da shi a tunda an ce in ba za ka yi azumi ba an ce sai cewa cewa ma babu sai ce to in dai ba cewa ai ba ki da komai to sai ki san yanda zaki a Allah subhanahu wataala ce la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa magai abinda ba za ta iya ba sai abin da mutum zai iya to azumi ne ba ka da mu iya Allah bai kallafa miki ba an tabbatar ba ki da ikon cewa ne ba ki da ikon Allah ya san wannan kowa a yaga to a in fara ki cewa wannan ba ki da mun cewa shikenan Allah la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha ba la baya takwa mu tarai sai abin da za ta iya to iya wannan ta ba ta da mun iya shikenan Allah subhanahu wataala ita fatakullaha mashadatu mun tsoron Allah za ta gaggwaran ikon kaza in akwai ta san yadda za ta yi tafiyar in babu kuma to za ta iya azumin ta zai ne za ta yi ta iya in ba za ta iya ba to shi kenan azumin nan ya fada a kanta kuma cewa ma ya fada a kanta sai ta malamai to wannan shi ne amsar tambayar wannan mata wanda ba ta da ikon yin azumi sai zuwa ƙara maimaita ɗaya
tambaya na gaba akan watan lawuni ne na farcin na ya aure sai da na farka kuma sai na gaban ya aure wanda miji sai na farcin
shi mafarki na makaiki ba a fasar a shi kawai da abu ɗaya kaza yana da kashi kashi akwai wanda zai mafarkin ya aure ya tsohuwa ce akwai wanda kuma zai mafarkin ya aure bai hudiya ce ko wani sariya ko musulma duk wa'annan uku kowa kowanne yana da nashi fasara akwai wanda zai mafarkin ya aure mata bai san ta ba bai ganta ba ba faɗan sarakin da zai gwada ba auren dai a burkice yake shi ma yana da nashi fasara akwai wanda zai mafarkin ya aure mata kuma ta musu duk ko idan da su ba su duk ko mafarkin mutum ya yi aure ne amma ya aure cewa kaza ya yi mafarkin ya aure kaza to duk wa'annan kowanne yana da nashi fasara da cikin su to yanzu mutum ne ko ita ko mace ne ta yi mafarki ta yi aure a mafarki amma ita ba a nuna mata mijin da ta aura ba bata ma san shi ba to malaman fassara mafarki sai wasu ibnu sirin da su abdul ganil na bishi suka ce to wannan mafarkin wannan mata ta yi mafarki ba a nuna mata mijin ba ba faɗa bai bada kuma sadaki mijin ba auren da ya aburki sai yake to wannan yana nuna cewa za ki bar wannan gidan ki je wani gida ko kuma zaki bar gidan duniya ki je gidan lahira akwai ɗaya a ciki kin ga idan kika wannan mafaki me zaki zaki dage da ibada ko daga wannan gidan ki je wannan gidan ko daga duniya ki je lahira kin ga inda daga wannan gidan zuwa wannan gidan kin je na taya ibadan ki ko dai ya mata daga abin in kuma daga gidan duniya ne zuwa gidan lahira ka dai ka nace da ibadan ka saboda ko wannan mafaki duwan da wannan mafaki cewa ya ayyaye aure aure abukice ke bai ganta ba bai santa ba yana nuna cewa ya fa kusa gangarawa ko kuma ya kusa bakin inda yake je wani guri wani gida kenan sai ya zuba daga nan gidan ya je nan gidan to wannan shine wanda mafakin yayi aure awon kuma abukice ke shi kuma wanda mafakin yayi aure amma matar da ya aura ta mutu an fokin kuma fa to wani ci ma tana da nata fassara to fassara mafokin wannan mutumi wanda ya mafokin ya yi aure kuma matar ta mutu in dai yana da sana'a to sana'a shi ba za ta mutu ne sai zai waye gari sana'a ta mutu ya ga mutane ba sa zuwa a sace wancan a zaga wannan hayayyo ba komai ko mutane an zira zuwa ba amfani sai dai ya cinye abin shi da kanshi to sai wani ba wani ke zuwa kullun ajiya wasu su lallace a zuban to wannan ya nuna cewa sana'a shi za ta zube ne za ta mutu in dai kai mafakin ka auga mata ko matar da ka auga ta mata mutu wannan shi ne fassarar mafakin ka haka shi ma dai fassarar mafakin aure ne kuma wanda ya mafakin ya yi aure amma wanda ya auga bai hudiya ce ya ga ya auga a mafakin nan nashi to wannan shi ke nuna mishi cewa a wannan kasuwancin da mutum yake yi in kai ma mai kasu wanda yake da kasuwanci kenan wanda yake sana'a in ya mafakin ya auga mai hudiya yana nuna cewa sana'ar nan da yake yi tana sa shi wani aikin banna ko ka ga cewa haka ne kuma ba na zuwa sallah da wuri ko ma ka ga haka ne kana dan yin wani abu kana ɗan shan giya haka da wannan sana'a saboda ka yi mafakin ka auri mata bayan hudiya a baccinka wannan shi ne fassarar mafakinka shi kuma wanda mafakin ya yi aure amma ba na sabi ya yi aura yana nuna cewa a wannan sinfin nashi akwai halaka da kuma abu ne wanda babu kyauninsa ko ka kana dan sa guba haka kana dan madawa haka ka sa guba ko irin wani abun abu dai bataccen abu to zaka ga cewa wannan sinikin akwai shi in je kai mafaki kai da sana'a kuma kai mafakin ka auri mata wani sabiya to wannan shine fassarar mafakinka shi kuma wanda ya mafakin ya auri musulma fa to mai suka ce a abin da za a duba da shi shine musulman da ka aura tana da kyau ko ba ta da kyau ka sadi da ita ko baka sadi da ita ba to idan tana da kyau to wannan shi ke nuna maka cewa ko sana'an ka ta mutu sai ta tashi ko ba sana'an da kake ba za ta tashi Allah zai bude maka wata sana'an da ita kuma za ta tashi ko ba wanda ta mutu ba wata dai sai ta tashi sai ka samu wata sana'a kuma yanayin kanta yanayin duke ne zai dinga zuwa maka in kyakkyawa ce ka gani to arziki zai dinga zuwa maka maza-maza yanzu ka samu wannan amma in dai haka take haka to kai ma dukiyar da zaka dinga samu wannan dan zo san wannan dan zo amma in ke kawo ce malamaza nan ba wannan kuma wannan dama yana so a bari kala-kala za ka dukiyar ne ki zo maka kame amma ko ba ta da kyau in dai kayi mafakin kayi jima'i da ita to arzikin da zai zo ya fi yawa akan wannan baka jima'i da ita ba amma kuma ko musulma mutum malamai ko ke ta kike mafakin kin auri musulmi kyakkyawa beautiful da shi to in kina da sana'a sana'an ki zai tashi ya ƙara tashi suna samun dukiya su yawa nan da mutum baya tunani saboda ba shi wani wannan fasar a yan fanki ne mutum ya yi auren musulma idan mutum yan fanki ya auri mata ya fara aure irin matan shi biyu haka ko mata ɗaya ke da shi sai ga ya ƙara wani aure a mafakin sai ya tashi sai wani abuwa a shi bai ƙara auren ba to wannan mutumi yana nuna cewa mafakin nan da yi in dai kyakkyawa ce ta haɗu yana nuna cewa zai samu wani matsayi sosai mai girma wannan mutumin amma ummu na ce matsayin da zai samu bai kai matsayin da wanda ya samu kyakkyawa saboda haka duk wanda yake da aure ko kana da ko matanka hudu ne to bakin ka awo wani aure fa kai to zaka samu babban matsayi ne yanayin kanta kuma ko ba zai rike to matsayin da zaka samu irin ana dan nuna matsayin haka haka amma in kowa yana bukatar irin wannan matsayin ana nuna girman shi ka aure irin wannan mata kuma ga sarki kuma kai kana da aure kai ka kare wani aure to wannan shi ke nuna cewa zaka samu wani matsayi da mukami idan mace da kyar aka samu ce wacce ita ba da rashin lafiya sai dai wajen ta ga dan tsoho dai wajen ta ga dan tsoho yana nuna cewa za ta warke da rashin lafiyar da take yi amma in kuma ba ga rashin lafiyar da take ko dai wajen ta ga dan tsoho ko kai wajen ka ga dan tsohuwa ba ta ga rashin lafiya ba komai wannan shi ke nuna cewa za ka samu babban rabo kuma lawan fasar mafarki gata kuma idan mutum ya yi mafarkin ya auga muharramar shi ko ya ga mafarkin gashi na auga kanuwata ko yakka so da ai muharramar ka ce ko ga mafarkin ka auga mamarka a ai muharramar ka ce ko to wannan yana nuna maka cewa za ka zama nan mai matsayi a gidanku za a dinga ganin matsayinka a ce komai wane gaskiya shi dai wane kaza abin wane zai fi iya kaza wane in ji kawo bakin ka a wata muharramar ka wanda Allah ya haramta maka ita kuma kai ka za a hukunci ka a wannan mata to wannan matsayi za ka samu babba a gidanku ka zama na babba ana ganin girman ka to wannan shi ne fassara wanda ya mutu ya auri wata daga cikin muharraman shi wanda koyo mafarki cewa ya auri mata mace ce ita ma dai tana rashin lafiya da karfe wacce tana rashin lafiya to da jawabin nan sai ta mafarkin ta yi aure ba a ba ta saraki ba ba da zan mijin ba ba ta ma gan shi ba to wannan yana nuna cewa ba kina rashin lafiya ba ne to Allah dai kyauta wannan mata kin kusa gangarawa ne idan ma ga kina rashin lafiya kike wannan mafarki to kin kusa koma zuwa Ubangiji ki ne shi kuma matar da tana da ciki tace mallam ni na kasance na yafokin na kara aure ne duk matar da tana fara aure ta yafokin mijin ta sake ta tare ta aure wani mijin abinda za a tambaye ta shine kina da aure inda ce eh kai wannan yafoki sai a ce to kina da ciki idan ta ce tana da ciki sai ka ce mata Allah ya raya shikenan magana mace ce ta ce maka ina da aure na yi mafarkin na je miji na ya sake na kawon aure sai ka ce kina da ciki in ta ce eh ka ce Allah ya raya za ka haifa ya ta mace ce wannan shine fassarar wannan mata saboda ga wannan mata da ta kawo tambayar ta akan cewa ta yi mafarkin ta yi aure duk ma wanda take nufi a cikin nan sai ta zaba wannan shine fassarar wanda ya mafarkin ya yi aure a takaice saboda ga daga ana tona mun lokaci ana za mu dakata saboda karancin lokaci kuma dan Allah ka saka wa iyaye mu da alkhairi wa Allah huri daga ga wabana nan daga Katsina ya zo muna mishi barka da zuwa Malam Ridwan ya zo tun daga Katsina kuma ina mishi barka da zuwa wannan huri kuma akwai wani wanda ya saba zuwa wannan huri wanda ake kifa shi da Honorable Dawud da mai kankana wanda da safe kun ji cewa mahaifinsa ya wasu ko Allah ka musu Allah ka mishi gafara wanda ma yau mun ma so a kala karatu amma sai naga cewa tun da mutane sun tawo sai ce to ba za a zo ai amma bayan haka karfe 2 za mu je yin ta'ziyar shi za mu je yin sallar jana'izar shi karfe 2 mu haɗu a can kuma da fatan Allah ka samu kuma aljanna ya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma a baya gashi na ga Sheikh Ustaz wanda aka san shi da Alhaji Ustaz malami kuma mai sana'a a wannan sidin wada mai sayar da batira wanda ya zo nan guri wancan rana ya yi wasiya a nan guri saboda haka shi ma muna mishi godiya kuma shi ma muna mishi farka da zuwa saboda ka duk wasu baki da suka wannan kuri suma suna musu baka da zuwa da sanin kuma Allah kuma da kowa gida lafiya wanda suke nesa da kusa don Allah kuma da kowa gida lafiya Allah zo na da Najeriya lafiya inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka tsanka kana Sheikh Ali mai Yasin Allah ka gafarta masa inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء أغلق والخاتم الماء سبق ناصر الحكيم الحكيم والعادي إلى سوى ذيك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
To ana kuma sanar da jama'a cewar Zakir MS Ali wato Young Sheikh Zaria zai rufe tafsirin Al-Qur'ani mai girma na wannan shekara a ranar Laraba 28 ga watan Ramadan daidai da 19 ga watan Afrilun shekarar 2023 za a rufe tafsirin ne a haraban da shehin yake gabatarwa a kowace rana wato a majalisin shi dake Saya Road Sabon Laye Tudun Wada Zaria kuma ana gayyatan kowa da kowa domin halartar rufe wannan tafsiri